lalibu sashin Hausa ne na muryar Amurka akan mitoci 1622 da kuma 25. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 9 ga watan Yuni shekara ta 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 11 na safe kenan a nan Washington DC. Bari mu fara da kanin labaran duniya.
Yau Alhamis, hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi shelar baratar kasar Liberia daga cutar Ebola. Kasar Isra'ila ta soke takardar izinin tafiye-tafiyen Falasɗinawa 83,000 a yayin watan azumin Ramadan. Sannan dakarun tabbatar da zaman lafiya na kungiyar tarayyar Afirka da ke Somalia sun ce sun kashe sama da 100 na mayakan Al-Shabab.
To a Najeriya kuwa mazauna yankin Niger Delta suka fara wato tofa albarkacin bakinsu dangane da matsayin da kungiyar tsagero ta Niger Delta Avengers ta dauka na kin hawa teburin tattaunawa.
Ban iya ce ma we mun san mi adali da suka irin abubuwan da suka yi
during the former regime thing that was
over. Wani yana cewa ne ni a ra'ayina tsohuwar gwamnatin da ta gabata ta biddo da samar da ayyukan yi.
To har ila yau a Najeriya akwai alama tsugune bata kare ba a rikicin shugabancin babbar jam'iyyar adawa ta PDP. Za ku ji irin sabuwar wayanar da ake toyawa. Sannan Juma'a Ali za ta zo da shirin ta na bango ya tsage. Wato na sai bango ya tsage amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yau Alhamis, hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi shelar baratar kasar Liberia daga cutar Ebola bayan da kasar ta yi nasarar shafi kwanaki 42 ba tare da jin duriyar wannan mugunyar cutar mai kisa ba. WHO ta yaba ma gwamnati da mutanen Liberia saboda kokarin matakin da suka dauka kan bullar Ebola ta baya-bayan nan. A cewar wakilin WHO a Liberia, Dr. Alex Gasarira, wanda ya kara da cewa WHO za ta ci gaba da taimaka ma Liberia a kokarinta na kawarwa da ganowa da kuma daukar mataki kan duk wani abin da bata gane masa ba. Wannan ne karo na hudu tun bayan bullar wannan annobar da aka ayyana Liberia a matsayin wace ta barata daga cutar. Na bayan nan wata mace ce wadda ta kamu da cutar a kasar Gini kafin ta taho Liberia da 'ya'yanta waɗanda su ma suka kamu. Ya zuwa lokacin da WHO ta yi shelar kawo ƙarshen yaduwar cutar Ebola a ƙarshen shekarar bara. Cutar ta halaka mutane sama da 11,000 a uku daga cikin ƙasashen Afirka ta yamma da suka fi kamuwa da cutar.
Kasar Isra'ila ta soke takardar izinin tafiye-tafiyen Falasɗinawa 83,000 a yayin watan azumin Ramadan wato Ramadana, bayan da wasu Falasɗinawa biyu 'yan bindiga suka bude wuta kan masu sayayya da masu cin abinci a wata kasuwar da ke daura da ma'aikatar tsaron Isra'ila da ke Tel Aviv da daren jiya Laraba, da yi wato sanadin mutuwar mutane hudu da kuma raunata wasu biyar. Duk wani izinin da aka bayar don Ramadana, musamman izinin tafiyar iyalai daga Judiya da Samariya zuwa cikin Isra'ila, an soke a cewar Kogat, wato sashen da ke kula da harkokin farar hula a yamma da kogin Jordan a wata takardar bayani a yau dinnan Alhamis. Wannan umarni ya kuma shafi ɗaruruwan Falasɗinawa a Gaza da kuma 'yan uwan ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da kai harin, waɗanda aka haramtawa dukkansu kai ziyara ga 'yan uwansu da kuma halartar addu'o'in lokacin watan Ramadan a birnin Kudus, da kuma tafiya ƙasar waje ta filin jirgin saman ƙasa da ke Tel Aviv. Sojojin Isra'ila sun kuma ce za su girke ƙarin ɗaruruwan sojoji ciki har da na musamman a yammacin kogin Jordan a matsayin martanin wannan hari.
To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausar Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Dakarun tabbatar da zaman lafiya na kungiyar tarayyar Afirka da ke Somalia sun ce sun kashe sama da 100 na mayakan Al-Shabab waɗanda suka kai hari a wani sansanin soja a yau ɗin nan Alhamis. jami'ai da kuma mazauna wurin sun ce yan bindigar sun tayar da bom cikin wata mota, sannan suka yi yunkurin afkawa cikin sansanin sojin Habasha a ƙauyen Halgan mai tazarar kilomita 260 arewa da birnin Mogadishu. Kanar Joseph Kibet, mai magana da yawun sojojin AU na AMISOM, ya gaya ma sashin Somaliyanci na muryar Amurka cewa sojojin Habasha da na Somaliya sun fatattaki waɗanda suka kai harin na Asuba. Rahoton farko na nuna cewa an kashe mayaƙa sama da 110 a wannan harin, a cewar sa. Ma'aikatar harkokin wajen Somaliya ta ce mayaƙan da aka kashe sun kai 120. Shugaban ƙauyen Guhad Abdi Warsami ya gaya ma muryar Amurka cewa mayaƙan Al-Shabab sun kai hare-hare biyu. Ɗaya ya auna wani rukunin gidajen sojojin Habasha, wato sojojin da sojojin Habasha ke ciki. Ɗayan kuma ya auna sansanin sojojin Somaliya, ya ce babu harin da ya nasara, kuma gawarwakin maharan na yashi can cikin ƙauyen.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce rawar da zai taka a zaben wannan shekara ta neman maimaita gurbinsa ita ce ta tunatar da Amurkawa cewa shugabancin ƙasa fa ba wasa ba ne. Wannan ba harkar nishaɗantarwa a talabijin ba ce, in ji Obama yayin wata hira da shi a shirin Tonight Show na gidan talabijin ɗin NBC wanda ake yaɗawa a yau Alhamis. Na ga irin shawarorin da ya kamata ya yanke da kuma irin ayyukan da ya kamata a yi, kuma ina da ƙarfin gwiwa cewa muddin aka tunatar da mutane muhimmancin al'amarin da kuma manyan matsalolin da ya kamata su warware, ba za su yi zaben timin da raba. Kafin nan Obama ya nesanta kansa daga al'amura yayin da ake ta zaben 'yan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyarsu ta Democrat da kashi wato kishiyarta ta Republican. Amma da yake a yanzu ga dukkan alamu Hillary Clinton da Donald Trump za su buga a watan Nuwamba, lokaci yayi da shugaban ƙasar zai taimaka a gwagwarmayar ganin cewa wannan takarar wato Democrat ne sake shiga fadar White House a karo na uku a jere. Obama ya gaya wa jagoran shirin na Tonight Show Jimmy Fallon cewa yayi magana da Clinton da babban abokin karawarta a jam'iyyar Democrat wato Bernie Sanders a tsallan lokacin yakin neman zaben, kuma ya ba su shawarwari. Ya ce abu mamaki ba ne cewa bai yi irin wannan tattaunawar da Trump ba. Yayin yakin neman zabensa, Trump ya yi ta sukar shugabancin Obama, ya ce muddin aka zaɓi Clinton za ta ci gaba ne da irin waɗannan manufofi. To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne da Najeriya, inda bayan da ƙungiyar tsagirin Niger Delta ta ce ba za ta hau teburin tattaunawa da gwamnatin Najeriya ba, wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya jiyo mana ra'ayoyin wasu wato mazauna yankin kan wannan matsa da ƙungiyar ta ɗauka, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto.
Kungiyar 'yan bindigan Avengers na neman gurgunta tattalin arzikin Najeriya, musamman na 'yan kwanakin nan bisa la'akari da mummunan hare-hare da kungiyar ke kaiwa kamfanonin ayyukan haƙar mai a yankin Niger Delta. Harin baya-bayan nan dai shine wanda ta yi ikirarin kaiwa kan kamfanin man Chevron mallakar ƙasar Amurka. Kungiyar dai ta sanar cewa ta yi watsi da duk wani shiri na sulhu da gwamnatin ƙasar domin kawo ƙarshen hare-hare da take kaiwa. A baya dai wato ministan man fetur kasar yana cewa gwamnati za ta soma tattaunawa da 'yan sabuwar kungiyar ta Avengers. Kungiyar ta Avengers zai ta ce za ta fiddo da wasu sabbin dubaru domin fadada hare-harenta na zamani a kan kamfanonin ayyukan haƙar mai a yankin na Niger Delta, kuma shirin tana nan na soma kakkabo jirage da suka ratsa ta yankin ta na Niger Delta mai arzikin mai. Sannan kuma ta kira kamfanin ayyukan haƙar mai da cewa masu kunnen kashi ne, kuma ta nuna su shiga taitayin su. Dukan dai wannan dabarwa na ji ra'ayoyin 'yan yankin na Niger Delta dangane da tsanantar hare-haren ga abin da suke cewa.
Sunana Francis John ne. Mu ma wallahi gaskiya ban iya cewa mun san mi adali da suka irin abubuwan da suka yi. Gaskiya wallahi mu wallahi ba mu jin daɗi ne wallahi. Kamar suna so su kashe ƙasar ne. Don mu ma da a cikin region in nan mala kallon su ɗin muka yi. Muna zargi wasu 'yan siyasa, wasu wanda a cikin siyasa wanda suna sponsoring insu, dole haka ne. Don in ba wanda a cikin siyasa irin makamai da suka sai da irin abubuwan da suka da confidence inda aka gare su na yin wasu abubuwa, dole na sai akwai wanda ka ba su backup, wani babba cikin gwamnati wanda ka ba su backup.
So my own opinion is this: during the former regime, I think there was somehow they negotiated
Wani yana cewa ne ni a ra'ayina tsohuwar gwamnatin da ta gabata ta biddo da samar da ayyukan yi ga 'yan bindigar yankin Niger Delta da kuma tura su kasashen waje domin yin karatu. Sai dai kuma a wannan karo ba a fiddo da wannan shirin ba, saboda haka ina ganin shi ya ƙara dagula al'amura, amma dai idan za a bi hanya ta sulhu domin samun zaman lafiya a yankin mu Niger Delta, to muna buƙatar hakan. Ita kuwa wannan ta ce:
My name is Mrs. Sare. For me, to withdraw military is not a good idea.
Tana cewa ne dai a ra'ayina ban ga amfanin janye sojoji ba a yankin mu na Niger Delta. Idan an yi haka, tsaro kan ƙara taɓarɓarewa, illa dai kawai muna buƙatar daidaito domin samun zaman lafiya a yankin namu na Niger Delta mai arzikin mai. Shi kuwa wannan da bai ambaci sunansa ba ya ce:
My opinion is that federal government should not withdraw military from the Niger Delta. They should remain because it prevents a lot of things.
Babu wani batun janye sojoji a yankin mu na Niger Delta, illa kawai a fafata da 'yan kungiyar ta Avengers, domin gaskiya mu ba mu san su ba, kuma ba mu san ko su wane ne ba. Zaman lafiya muke so a yankin mu. Kasar Amurka ta nuna damuwa matuka game da yadda 'yan bindigar Niger Delta Avengers ke kai hare-hare kan cibiyoyin man kasar. Amurka dai ta bukaci a sasanta lamarin cikin ruwan sanyi. Hare-hare dai da 'yan kungiyar ta Avengers ke kaiwa kan bututayen mai da iskan gas ya sa dimbin man da kasar da ke hakowa a kullum ya yi raguwar da bai taba yin irin ta ba kusan shekaru 20 da suka gabata. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
To da fatan za a mun afuwa. Lamido Abubakar Sokoto ne haɗa wannan rahoto, ba Hassan Mai na kai ne ba. To har ila yau a Najeriya akwai alama tsugunne bata kare ba a rikicin shugabancin babbar jam'iyyar adawa ta PDP kwanaki kadan bayan da Sanata Amin Makarfi ya shiga ofishinsa a matsayin shugaban jam'iyyar na rikon ƙuriya. Wakilin muryar Amurka Hassan Mai na kai na dauke da ƙarin bayani.
Yayin da tsohon gwamnan jihar Kaduna Sanata Amin Makarfi ke tsarewa shugabancin jam'iyyar PDP na ƙasa bisa goyon bayan kwamitin amintattun jam'iyyar, a gefe ɗaya kuma tsohon gwamnan jihar Borno Sanata Alimudu Sharif na ci gaba da yin tarjiya, yana cewa har yanzu shine shugaban jam'iyyar na Halas. Shi dai Sanata Alimudu Sharif na fakewa da hukuncin kotu. Barista Abdullahi Jalo shine mataimakin kakakin jam'iyyar na ƙasa.
Ka tafi kotu ka ce dole sai ka bo ka shugabanci mutane, dole jigajigan jam'iyyar PDP masu kuɗi sun ce a'a, wannan tafiyar tana da wabi ai gyara. Wannan gyaran ne aka kawo Makarfi. Shi ma Makarfin zai yi wata uku ne a yanda convention ya bashi.
To sai dai kuma a cewar tsohon mashawarcin shugaban ƙasa na musamman kan harkokin siyasa Barista Ali Gulak, so far yanzu Sanata Ali Sharif shine shugaban jam'iyyar na Halas.
A yadda nake maka magana yanzu, Sanata Ali Madu Sharif shine shugaban jam'iyyar PDP a Najeriya. Magana Makarfi ai ba kan ka'ida bane.
To amma ranka da ganin cewar kwamitin amintattu na jam'iyyar su amince,
kuma kwamitin amintattu na jam'iyyar ba su da hurumi a karkashin kundin tsarin mulki, musu ba wani shugabancin jam'iyya. Kotu ta bada hurumi cewa Alimudu Sharif shine chairman, dole ne a bar shi shine chairman har lokacin da aka gama jin shari'a.
To amma ranka da idan kuka duba wannan ja'inja da ake ciki, gashi za ku yi zaben gwamna kwanan nan
a jihar. Ja'inja da ake yi a bi kundin tsarin mulki, kuma INEC sun san da wannan kundin tsarin mulki.
Amma yanzu labai ana cewa kamar ita INEC ta amince da shugabancin na Makarfi kwanan nan.
INEC bata amince da shugabancin Ahmed Makarfi ba, ku je ku tambaya. In ka zo office na zan baka umurnin kotu da aka shimfiɗa cewa shugaba jam'iyyar Alimudu Sharif shine yanzu ya kamata a kare mutuncin shi tukuna.
Eh, kamar shi ma Makarfin ai ya samu wata umurnin kotu a birnin Port Harcourt.
Wannan umurnin kotu din ka zo an baka su. Wancan umurnin kotu na expert na Port Harcourt ya riga ya gama amfani yau.
Yan magana kan ce ba a sanin mace to sai miya ta kare. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla gaida Hassan. To a fagen siyasa Amurka, a yau ne shugaban Amurka Barack Obama zai gana da mai neman takarar shugabancin ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat, wato Senator Bernie Sanders, wanda yake hamayya da Hillary Clinton, wanda kuma ya ce har yanzu bai janye daga takarar ba. Na tambayi mai fashin baki a fannin siyasa Amurka Dr. Sufiane Mai Biyar ko yana ganin Obama zai lallashi Sanders ne ya mara wa Clinton baya.
Kwarai kuwa, domin abin da zai faru kusan a ƙarshe kenan, saboda ba zai na farko ba zai bi shi ainihin wancan ɗan takarar Republican ba, wato ainihin
Donald Trump.
Donald Trump. Mm. dole zai zauna a cikin gida. Wannan rigimar da suke tasu ce ta cikin gida, kuma mafiya yawancin matasan da suke tare da shi na iya yin hakuri su zaba abin da yake so, wanda hakan na iya jawo nasara ga ita Hillary Clinton akan Bernie Sanders. Sanda in ka lura cece kucen da ke tsakanin Bernie Sanders da kuma ainihin Donald Trump, za ka ga cewa ya fi tsanani sosai a tsakaninsu. Kuma dama haka ya kamata, tunda ba jam'iyyarsu ɗaya ba, kuma suna da bambancin ra'ayi matuƙa da gaske, musamman akan abin da ya shafi talakawa da matasa da mata.
Sunana Ismail Garba, game da shi wata na azumi. Allah subhanahu
da fatan za a yi mana afon wannan kutse da muka samu Dr. Safiyanu mai biyar kenan ya mana tsokaci. To yanzu labarin da muke samu na cewa wato Senator Bernie Sanders ya isa fada ta White House. Yanzu kuma gogona cewa karfe 11 na safe ne wato a nan Washington DC da mintuna 15 ga Jummai Ali da shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da daraktan yada labaran matatan man NNPC, Malam Garbadin Muhammad, wanda zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Malam Garbadin Muhammad ya amsa tambayar Malam Isiyaku Lawan akan abin da gwamnati ta shirya wa talakawa bayan da ta cire tallafin mai. Yau Malam Garbadin Muhammad zai amsa tambayar Malam Isiyaku akan deregulation da yace me yasa aka kayyade wa masu sayar da mai farashin mai.
Tunda an ce deregulation, menene kuma nasa na kayyade farashi a cikin da yake kaza? Ita ma wannan tambaya kan hanya ta kasancewar da afisar dukkan al'amarin mai da gas na duniya ma gaba daya, amma musamman a Najeriya, kasancewar yankin da ke kuma waɗansu mutane da duk lokacin da aka kawo wani tsari su ba su tunanin al'umma kansu suke tunani. To shi sa kira a ba abin haka nan, don wani da aka bar shi haka nan Allah ta ɗauka abin da. To shi sa aka ce har akwai abubuwan da aka ɗauka ake lissafi don ladarta da za ka sayo man daga waje, da kuɗin da za ka ɗauko shi ka kawo shi Najeriya, da kuɗin da za ka sauke shi, da kuɗin da za ka biya na haraji, da kuɗin da za ka kai shi ko Kaduna ko Kano ko wurare daban-daban. Duk sai da aka sassa daga shi wasu manyan nawa ne mafi ƙanƙantar da za a sa wanda ya kai ya kasa mai ba ko mai ƙanƙantar ta. Ya ka ga cewar ko ma nawa ka siyo mana a duk yadda kuɗaɗen ne yake, ko nawa ka siyo shi idan ka sai da shi na ratsi da abin, to ko ya riba ciki a da za ka fara. Dalili ke nan sa aka yi abin nan. Amma a hankali a hankali shi kanshi deregulation ɗin zai ba kanshi, zai warware kanshi daga wannan ƙayyadanci kan da bai wata aka, domin yanzu mutane na nan suna ta shigo da mutum, kuma kullum mutane na neman yadda za su shigo da shi. To idan yanzu mutane da yawa suka shigo da shi, abin nan da ake ce ma competition, wato gasa, kasuwancin shi yana da inganci. To shi da kanshi man zai samu ma kanshi kuɗi, tana zai shiga gidan man, tana isa ga gidan mai a Nasarawa, zai ka sayi shi naira 120, sa'an nan ka je Kaduna ko Dala ko UK road ka ce ka sayi shi naira 100, ya danganta ga yadda ka siyo. Saboda haka kai dai yadda aka yi, saboda kada a je a tursa sa mutane da jama'a, akwai da mutanen da su ba su nan jama'a. Ina fata na amsa wannan tambaya.
Ka amsa sosai. Sai magana
subcommittee committee, yalla. Ya magana subcommittee committee da ya yi ce da akwai har an samu wasu da laifi. Haka ne, ba wanda aka samu da laifi, akwai dai waɗanda ake tuhuma. In zai iya tunawa ma har an je kotu aka yi kaɗa abubuwan da za a faɗi game da abin da ake tuhuma su da shi, kotu ta saurare su sannan ta ba da bayanin. Wannan ba aiki ne bane, wannan aiki ne na hukumar da aka ba da yayin da abin da ta gano ko abin da take ciki, wallahi ban sani ba. Shi NNPC bane ne da ke tana kama mutane, tana NNPC shi ne tabbatar da cewa ta kare gwamnati a sun hada hadar mulki da energy system a kasuwanci tana sai mai ne sai da abin da ta samu da gaba da kai asusun sannan kuma tana da bangare wanda shi ma yana gino mai kamar yadda sauran manyan kamfanoni na wanda su gino mai ita ma yana fiye tana da naka wato NPD shi ma yana gino mai ne sai da abin da aka samu a kai asusun gwamnati to yanzu ma an yi sa'a ko kuma an yi gyara da maimakon a ce a wanda za ta yi wani asusun yanci ya kai asusun da yanzu
sun
sa kai kowa ya sani an baka kai ba kowa ya sani
to mutum
da ake ciki game da waɗanda wanda hukumar da ta kafa ta ce ba sa abin ba
to malami na gaba bismillah ko
assalamu alaikum
wa alaikum salam
wa alaikum sunana Bashir Muhammad Madara
to
na'am wato gashi dai yanzu an cire wannan tallafi na mai wanda ya kai ga karin farashin albarkacin mai zuwa naira 145 wannan irin tabbaci shi bako zai ba mu na tsayawa a wannan farashi ba tare da gobe jibi zuwa gata ba kuma kaji farashin yayi sama don ko a yau ne a nan Kano na sha mai naira 147 kaga akwai yuwar wato idan man
lokaci kaka shiga ra'ayi ya fahimci tambayar ka kana da wata tambaya
yau sanan magana ta biyu shine tun bayan rantsar da girma shugaban kasa yake ta kokarin canje-canje a bangaren wannan albarkatun mai daga kan manyan daraktoci zuwa kan wasu wanda suka shafi wannan al'amura na mai to a ina giza yake saka tsakanin can bangaren waɗannan manyan ma'aikata da aka canja na bangaren NPC da kuma mu da muke tunanin da shugaban kasa zai samu ministan albarkatun mai
to kuma
kansa saboda abubuwa sun mai yawa kuma gefe wajen ganin
ka shiga ra'ayi
ko kun gomi na waɗannan guda biyu saboda lokaci
yawa to malam Garba wacce ansa zaka bashi
to ansa ta farko ya ce sai 147 a wani wuri a Kano wanda sai mun shi da manyan 147 ya ta duka kuma indai har ya ci gaba da haka nan hankali a hankali hukumar da aka sa dinka biyar da to ba sai da mai sama da 147 ba kuma da sannan sai sa wannan ba zai haura haka ba abubuwa na daya wannan fiki har yanzu na shigo da mai ko tana da gidajen mai kuma ita za ta ci da nata ƙasa da 145 da musamman a ƙauyuka da kuma wajen birane saboda an aka ce za su da farashin na NPP na gidan mai NPP zai zama a kafa da yawa a cikin birane kamar Kano misali za su ganin mutane da su suna kawo cinkoso a hanya amma daga waje-waje za a sai da shi kasa da wannan 145 na ɗaya kenan na biyu abin da ya sa muke ba da tabbacin cewa in Allah da wannan kuɗin ba zai yi sama ba sai ma dai yiwuwa ƙasa saboda ai muna da matakin mu waɗanda muke ta ƙoƙari su tashi su fara aiki kuma sun tashi sun fara aiki da na Warri da na Port Harcourt da na Kaduna aiki da suke yi bai kai ɗari bisa ɗari ba na yadda ya kamata su yi amma dai suna aiki kuma wannan shi ne karo na farko da za a samu dukkan ƙwararru sun aiki a lokaci ɗaya daga nan zuwa ƙarshen shekarar nan in Allah da wannan tsarin zuwa shekarar da za mu yi tsarin da za a yi tsarin da zai sa su fara koda mai da shi bisa ɗari na wanda ya kamata su fita da shi idan suna aiki da ɗari bisa ɗari za su ba mu kusan rajin man da muke bukata wanda ke kamar lita miliyan 20 to kaga idan aka samu wannan sannan ga ainihin fiti tana shigo da mai sai kuma ga sauran ƴan kasuwa suna shigo da mai gaba ɗaya abin da zai sa kuɗin mai sauko ni akwai shi in ka ji abu na tsada ba shi saboda haka muna ƙara gaba ana ƙara gaba waɗannan matakan nan muna ƙara fito da mai to duk da kuɗin mai in ma bai sauko ba ba zai sa abin da haka sannan kuma yanzu haka an riga an tallata cewa wanda yake da ƙarfin gina matakan mai ya zo ya kawo ya nuna ƙarfin shi an riga an tallata waɗanda suke da sha'awa suna da ƙarfi sun zo sun kawo manufarsu an buɗe manufar kwanan nan za a buɗe a ce to ga waɗanda suka ci kuma suka cancanta cikin waɗanda muke cikin yanzu ya gina wata matakan da kama a cikin matakan man gaskiya, ya gina wata karama a cikin matakan man ya gina wata karama a cikin matakan man yare. Idan ka haɗa su gaba ɗaya waɗannan gusabobin guda uku da za a gina inda za a gama su cikin nan da shekara biyu, za su tace mai sama da abin da ƙasar nan ke buƙata. Idan ka haɗa wannan da kuma wanda Alhaji Aliko Dangote kamfani shi zai gina, shi kuma zai tace shi ma sama da abin da ƙasar nan ke buƙata. Ba maganar wai mai ya yi tsada a cikin wannan gida, maganar ma cewa Najeriya za ta fara sai da tataccen mai, kaga zai kasance muna sai da tataccen mai kuma muna sai da tataccen mai. Wannan abu bai fi ƙasar gwamnati ke yi ba.
Masu sauraro, abinda ya sawwaka kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, Malam Garbadin Muhammad na NNPC zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na Sai Bango Ya Tsage.
To, albarkacin azumin watan Ramadana, yanzu ga wannan nasiha daga wannan malami da zai gabatar da kansa.
Sunana Ismail Garba, game da shi wata na azumi, Allah subhanahu wataala ya fardanta mu musulmai wannan azumin wannan wata ne da yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyama kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya kunka imani da Allah, Allah ya fardanta muku azumi, ya wajabta muku azumi kamar da wajabta ma waɗanda suke gabanin ku. Wanda falsafan ba mu azumi ko da Allah subhanahu wataala wajabta mana azumi dan mu zama mun samu takwa ne, domin azumi yana nuna ma dan adam yana da wani kafa'a ko wata isuwa ta yadda zai iya kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala. Zaka ga mai azumi yana a cikin daki ga ruwa, ga abun sha, ga bukatun sa, ga shawon sa, amma ya bar su dan Allah saboda ya san Allah yana ganin shi. Wannan ne yasa ake san sai ya zama misali gare mu a rayuwa. A lokacin da muka yi azumi din nan muka bar abubuwa da yawa dan Allah, to haka ne kuma duk rayuwar mu ake bukatun ta tafi haka. Sadaka himmantu ga aikata wani abu wanda ba dan Allah bane, ka tuna da cewa Allah yana ganin ka sai ka bar wannan abin. Wannan shine falsafan da yasa Allah subhanahu wataala ya samu na azumi, dan mu san cewa tabbas muna iya samun takawa mu kiyaye waɗansu abubuwa wanda Allah subhanahu wataala baya son mu aikata. Wannan shine sirrin da yasa Allah subhanahu wataala dora mana yin azumi.
To, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau na cewa samun nasarar da uwar gida Hillary Clinton a matsayin wadda za ta yi wa jam'iyyarta ta Democrat takarar shugabancin Amurka wani sabon babi ne da aka buɗe a fagen siyasar ƙasar. Ina yi mata fatan samun nasara a babban zaben da ke tafi a watan Nuwamba. Saƙo daga Muhammad Salihu Kaura na Modi jihar Zamfara. Wasiƙar ta gaba kuma cewa ta yunkurin da gwamnatin tarayyar Najeriya take yi na sasantawa da tsagerin ƴan Niger Delta san bai dace ba, ganin cewa an jima ana ruwa ƙasa na shanyewa. Saƙo daga Ummi matar Muhammad mai kayamiya Oji Kwatas Gombe. Sai kuma saƙon haɗin gwiwa da ya zo daga Bafa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin Dangosau, wanda suka ce muna kira ga ƴan Boko Haram da cewa su yi wa Allah su ajiye makamansu, don Allah yana so a tausaya bayan shi a wannan wata na Ramadana da ake neman yardarsa. Muna fatan Allah ya gafarta wa jama'ar da Boko Haram suka kashe a Boso da ke a ƙasar Niger.
To, masu sauraro, duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci, sai kuma can an jima da daddare za mu sake dawowa da izinin Allah. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ita na gabatarwa da kuma Julie Latest Christian da ta haɗa shirin, sai injiniyan mu Skip Sisk Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ƙarfe 4:30 ne a Najeriya da Nijar, lokaci ne kuma na yau da gobe.